Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu da bayanan makiyayi. Babban lauyan gwamnatin Amurka wato Attorney General Jeff Sessions ya faɗa wa majalisun ƙasar a jiya Asabar cewar zai bayyana gaban kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar dattawa mai binciken yiwuwar katsalan da dakacin Rasha ta yi wa zaben shugaban Amurka don ya bada shaida. Sessions ya ce yana son ya bayyana gaban kwamitin ne don yin bayanai game da tambayoyi da suka taso a kansa a lokacin da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya yi bahasi a gaban kwamitin. Attorney General wanda shine ke rike da mukami mafi girma a sashen dokar kasar ya ce a ranar Talata ne zai bayyana gaban kwamitin na majalisar dattawa kuma ya bada shaidansa mai yiwuwa bisa rantsuwa. Sai dai bai bayyana kwamitin zai saurare shi a bainin jama'a bane ko kuma a asirce. Sashen shari'an kasar da Sessions ke jagoranta yana binciken alakar tsakanin gwamnatin Rasha da kwamitin campaign din Donald Trump kafin zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba da aka yi a bara tun lokacin da Trump ke matsayin dan takara yayin da Amurkawa ba su zabe shi ya jagorance su ba. Hukumomi a gabashin Afghanistan sun ce wani soja a cikin runduna ta musamman ta Afghanistan ya bindige wasu sojojin Amurka ya kashe guda uku ya raunata soja guda. Wannan lamarin ya faru ne a jiya Asabar a lardin Achin mai fama da yaƙe-yaƙe a cikin gunduman Nangarhar. Kakakin gwamnati a nan gundumar ta Nangarhar a Tuwalla Kogiyani ya shaidawa muryar Amurka cewa nan take sojojin Amurkan suka harbe dan bindigar. Kakakin kungiyar Taliban ya ce wannan dan bindigar mambansu ne da ya samu babban mukami a rundunar sojin Afghanistan. Rahotanni da suka fara fitowa sun ce sojojin Amurka guda biyu sun mutu, wasu guda biyu kuma sun jikata. Jama'ai sun ce an sanar da shugaba Donald Trump game da mutuwar Amurkawan kuma ana ci gaba da bashi bayanai akan hali da ake ciki yayin da yake ziyararsa ta ƙarshen mako a jihar New Jersey. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron gabar tekun Libya sun tsamo gawarwakin bakin haure guda takwas a cikin wani jirgin ruwan roba wanda iska ta kare a ciki a gabashin birnin Tripoli a jiya Asabar. Kana akwai yiwuwar wasu mutanen sun bace, inji kakakin ɗan tsaron. Irin wannan jirgin ruwan roba da yana daukar mutane 100 zuwa 110 ne, shi yasa bamu san abin da ya faru da sauran mutanen da suke cikin wannan jirgin, inji Isa Al-Zarog, kakakin jami'an tsaron ruwan a ƙauyen Garabuli. Jami'an na tsaron tekun sun ce ba su fahimci yadda waɗannan bakin haure da masunta suka gano su suka mutu ba. Tunda farko akwai wani kakakin jami'an tsaron tekun na Libya a yankin Tripoli da ake kira Ayub Qasim ya faɗa cewar an kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh kuma aka raunata wasu mutane guda biyu a wata musayar wuta tsakanin jami'an tsaron tekun a yankin Zawiya da ke yammacin Tripoli da wasu 'yan fasaha ƙauri da suke ƙetarawa da mutane ko kuma bakin hauren kenan taɓa rauniyar hanya. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito wani labari da ya ɗauko daga kamfanin dillancin labaran gwamnatin Turkiya na Anadolu cewar Turkiya ta kama shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na ƙasar wanda za a gurfanar da shi gaban kotu bisa zarginsa da cewar ya kasance mamba ne na kungiyar ta'addanci. Ma'aikatar labaran na Turkiya bai gaggauta amsar buƙatar muryar Amurka ba na tabbatar da kama Tena Kilic wadda aka tsare shi a ranar Talata. Kana aka kama shi da yammacin shekaran jiya Juma'a. Kungiyar Amnesty International ta faɗa a wata sanarwa cewar wannan kame da aka yi wa Kilik shagube ne ga adalci kuma ta kira da a sake shi an kama Kilik ne da wasu lauyoyin gundum da wasu lauyoyi a gundumar Izmir biyo bayan zargin su da aka yi da yin amfani da wasu boyoyi da suke da manhaja da ke boye inda sakonni suka fito ana tuhumar masu amfani da wannan manhaja ne da magoya bayan shehun malamin nan Fethullah Gulen da ke hijira a nan Amurka wanda gwamnatin Turkiya take zargin sa da shirya juyin mulki a bara da bai nasara ba kuma yake jagorantar kungiyar ta'addanci zargi da kullin ya musanta an yi wata zanga wato gasa ta zanga zanga a birane da dama a fadin Amurka a jiya Asabar
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar A ci gaba da duba yadda sabon takatin zabe ke tafiya a tarayyar Najeriya yau shirin ya bakunci daukacin jihohin kudu maso yammacin kasar ne wato Oyo, Osun, Ogun, Ondo, Ekiti sai kuma Lagos domin jin yadda wannan aiki ke tafiya. Baya ga jihar Lagos wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambol ne ya muna jagora kuma ya fara ne da cikin jihar Oyo inda nan ne yake da zama ga Hassan da bakin nasa.
Sunana Malam Kasim Osunjiran.
Yaya rajistar katin zabe take a nan birnin Ibadan?
A ni na gora na gan sai ke local government guda uku ne bangan da ake register ba ni kuma na ta tambaye mutane cewa ina ake register da na ban da ake register
amma baka je headquarter hukumar zabe ba INEC domin ka sani ko sun fara ko su fara ba ko
a ni ban je ba amma ban kuma ban ji alama cewa na register wani wuri
ka tambaye wasu jama'a wasu mutane a nan birnin Ibadan ko ana yi ko ba a yi
na tambaye wuri uku sun ce ba a yi ba amma ban san ko INEC a ko inda suke tsaya suna yi
sunana Comrade Nuhu Lawalkewa shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti ni mazaunin Ado Ekiti ne babban birnin jihar Ekiti
a nan birnin Ado a jihar Ekiti yaya rajistar katin zabe take a halin yanzu
a halin yanzu gaskiya a kullum yomi mutane na fitowa kwansu da kwakwatan mun su tabbatar da cewa sun yi ainihin wannan katin zabe musamman waɗanda nasu ya bata da waɗanda nasu ya lalace da waɗanda shekarunsu ba su kai ba lokacin da ake gudanar da wannan zabe a lokuta da dama da suka gabata mutane sun fito ba ma a duk Ekiti ba kawai a duk ƙananan hukumomi 16 da ke jihar Ekiti baki daya
to ko akwai wasu matsaloli da ake samu a lokacin wannan rijistar katin zabe
to matsalar da dai zan ce ana samu shine a wuri ɗaya ake ainihin yin wannan rijista sakamakon ba a fadada abun ba a kowace lokaci kowace karamar hukuma kamar yin la'akari da yadda aka gudanar da wayanda suka gabata wanda ana yi ne a kowace rumfuna na zaɓe amma wannan karo kaga a ofishin hukumar zaɓe na kowace ƙaramin hukuma nan ake gabatar wato wuri ɗaya kenan a kowace ƙaramin hukuma so wannan shi ne zan iya cewa matsalolin da aka samu kasancewar mutane cunkoso ya yi yawa mutane sun yi yawa saboda haka muna ana ganin inda kama a ce an faɗaɗa shi ne zuwa rumfuna daban-daban zai zama mu mutane a sauwaƙi.
Me za ka ce a game da cewar gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose ya yi wani albishir ga matasa domin su yi rajista?
Gaskiya ya yi musu albishir musamman matasa waɗanda shekarunsu daga shekaru 18 zuwa 21 duk wanda ya je ya ba da sunan shi ainihin katin zabe to ya riga ya faɗa wa shugabannin kananan wayannan hukumomi da kowanne matashi daga bakin shekara 18 zuwa shekara 21 idan ya gama registration din nashi a bashi ne na 2000 wato kudin mota wanda zai koma inda ya fito sannan baya ga haka gwamnati da rifawo shi ya yi musu alƙawarin idan lokaci yayi zai kikkira su ainihin ya rarraba musu laptop domin akwai form da yake raba musu wanda za su ciccika da ka gama abin nan in dai shekarunka da tsakanin wa'annan tsakanin shekara 18 ne zuwa shekara 21 to akwai form da za a baka wanda za ka cika na tabbatar ma gwamnati ta tabbatar da cewa lalle-lalle ka yi wannan register shi ka saurari kira idan lokaci ya yi na rarraba musu laptop sannan bayan da haka ya yi musu alkawarin zai rarraba musu wayar salula na kira wato handset kenan to wayannan shi ne ababen da albishir ɗin da ainihin gwamnan jihar Ekiti Ayo Delivery shi ya yi ma matasa.
Muhammad Sani Daguma.
Kai mazauni wani gari ne kuma a wace jiha?
Mazaunin garin Oshogo Osun
State. To yaya batun rajistar katin zaɓe a nan birnin Oshogo?
Daga jama'a na fita zuwa can yin katin rajistar zaɓe a tsohon fitar INEC. To, amma sai dai yawan jama'a ya babu dai aikin fita.
Kamar mutane suna fita da yawa kenan.
Mutane suna fita da dama, amma injin zai a kan CB da yawa.
Kaman cibiyoyin rajista din ne babu koko dai waje ɗaya ne ko biyu koko dai ba su da yawa.
Waje ɗaya ne zuwa sai dai in ka zo ka ba da suna wace gari sai ka je ka dawo ka aiki.
To maza suka fi yawa ko mata a cikin waɗanda ke zuwa yin rajistar katin zaɓen?
Gaskiya akwai maza akwai mata kuma matasa ne yawanci da yawa.
To yaya batun matsaloli a wajen rajistar?
Gaskiya akwai matsala saboda in ka zo tun da safe ka ba da suna ka ce za ka je ka dawo.
To ya na'urorin suna aiki sosai?
Kuma ba ta aikin da ya kamata.
Abubakar Abi Kandeza mai sana'ar nama a nan garin Ondo.
A nan garin Ondo na jihar Ondo yaya rajistar katin zaɓe yana tafiya aikin nan?
Gaskiya ba su fara ba su umaru tambuwa na yi bincike ya kacin bincike na ba inda aka fara katin zaɓe na nan garin na haƙuri ba su fara ba tukwas. Amma dai sun ce za su yi amma dai ba fara ba.
Duk iya bincikinka a birnin Ondo da kuma babban birnin Akure ba a fara wannan rajista ba?
Bare ko bakin iyakacin bincike na waɗanda na kira na bincika kuma na zagaya da kai na ban ga yadda ake yi kuma na bincika na kira mutane da na bincike sun ce sun ba su yadda da rajista ba amma sun ce za a yi dai ba katin zama na ƙasa ba a cikin rajista ta zaɓi wadda ake yi a nan. Ba ne ba na fahimtar da rajista ni da to babu na bincika ko na ban ga yadda ake yi ba rajista za.
To ita hukumar zaɓe wane dalili ta bayyana rashin fara rajista ɗin a halin yanzu?
Wanda sun ce muna dai za su fara amma ba su ba mu wani takamaiman dalili da ya sa ba su fara rajista ba yanzu amma dai sun ce muna za su fara nan ba da daɗewa ba ba da ɓata lokaci za su fara amma in don fara ba fara ba. Tattalin shirye-shirye na zuwa shirye-shirye za su yi amma dai ba su ba.
Ok, suna na Abbas Ibrahim Talibi ɗan jarida mai zaman kansa a nan jihar Ogun a Bekusha.
Haji Abbas kai ɗan jarida ne yaya yaronka da zagayawar da kai a birnin Abeokuta na jihar Ogun yaya ka ga batun rajista?
Batun rajista kam an daɗe a da farawa kuma mutane suna zuwa su yi kaɗan-kaɗan ba dai kamar yadda aka saba gani ba a baya. Wato yanayin zuwan mutanen da yanayin fitowar su yin rajista ɗin ba wani abu ba ne ba don da yawa ma daga cikin mutanen garin ba su san ana yin wannan abu ba.
Kana nufin cewa babu isasshen yaikuwa ne ko ba a sanar da jama'a ba a game da fara wannan rajistar katin zaɓe?
Gaskiya hakan ma za a iya cewa haka ɗin sannan kuma a gaskiya ga duk alamu a irin binciken da na yi da interview da na yi ma mutane a mutane yanzu ba wannan ba ne a gabansu ba ba wai yin rajistar zaɓen su ba ma yin rajistar zaɓen mahimmanci ba duba da wasu lamarruka da sukan faru a yanzu mutane ba ta wannan suke ba kuma an kai ya tunawa dama abu ne da aka yi don waɗanda ba su samu yin rajista a wancan karan ba da kuma yaran da suka cika shekaru 18 waɗanda a wancan lokacin ba su cika ka'idar yin rajistar zaɓen ba.
To a binciken da kai ko akwai wasu matsaloli da ke damun ko na na'urori ko kuma na jami'an hukumar zabe?
To a gaskiya yanzu ba wata matsala dan a tattaunawar da nayi da su da kuma mutanen da suke a wurin suke aikin da kuma abin da na gane wa idanu na aikin da tafiya kamar yadda aka tsara shi.
Kuma na'urorin suna aiki?
Haka.
Sannan jama'a dai ne babu da yawa?
Eh, gaskiya jama'a babu da yawa. Ba jama'a sosai.
A can jihar Lagos ko batun sabunta kati na tafiya jefi-jefi amma batun da ke gabansu shine zaben kananan hukumomi da za a gudanar watan gobe idan Allah ya kai mu, wanda kuma zaben fidda gwani a jami'ar ta APC aka tashi dutse hannun riga. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin a tattaunawarsa da Umar Adamu Hassan jigo a jami'ar APC, Babangida ya tambaye shi ta yaya yake ganin za su yi nasara a ganin yadda wannan rudu ya kunno kai, kar kuma ya manta cewa babban jami'ar adawa ta PDP na nan fata ilkimo, amma sai ce wannan bai ta musu da hankali.
Wannan al'ada ce ta siyasa wacce siyasa ta gaji haka, kuma magana PDP ada kenan. Yanzu PDP ta kwanta dama ayi ba a zancen PDP. Su kansu yan PDP duk inda suke sadda kansu suke yi, saboda sun san cewa yanzu fa kiɗa ya canza, rawa ma dole ta canza. Saboda haka mu ko darba ma ji a ainihin zukatanmu, kuma maganan abin da ya shafi rigingimu na siyasa, kamar da yanda na faɗa a baya, al'ada ce wacce siyasa ta gaji haka. Lokaci idan ya kai za a ainihin kira duka 'ya'yan jam'iyya a zauna a tattauna, kuma a ainihin samu maslaha saboda a haɗa kai domin a gudu tare a tsira tare.
Haka kuma Babangida ya ce Honorable Jibrin Muhammad Muringa na jami'ar PDP ko ya yake ganin jami'ar su za ta yi wani tasiri a wannan zaben na kananan hukumomi mai zuwa, ganin cewa jami'ar ta dare gida biyu, amma sai ya ce wannan ba matsala ba ce.
Mun samu mafita wanda ba zan gaya maka yanzu ba sai lokacin ya yi. Insha Allah za ka ga irin tsare-tsaren da manyanmu suka yi da za mu guje ma wannan matsala ɗin da kowa yake ganin kamar cewa zai shafe mu. Insha Allah this time around ba zai shafe mu ba.
To jami'ar APC za ku tunkara a wannan zabe, kuma tun kafin wannan zabe ya zo jami'ar APC na ta nuna muku cewa fa ba ku da wani gurbi da za ku samu nasara a wannan zabe, ko ya kuka ji da wannan kalamai na shugabannin jami'ar APC?
Gaskiya mu ba mu ji wani darba, saboda an yi zabe a baya, mun ga yadda aka yi, kuma yanzu ma a shirye muke. Abinda dai muke kira shi ne cewa Najeriya ɗaya ce, sannan kuma kowa yana da ƴanci ya tsaya a jam'iyyar da ya ga dama, yadda kuma zai fito ya yi magana, ya tallata kansa, ya tallata jam'iyyarsa, ya tallata abinda zai ma mutane. Saboda haka ko a wani jam'iyya za ka iya fitowa ka tsaya takara, amma abinda ake bukata shi ne a bar mutane, talakawa, masu zaɓe su zaɓi wanda suke so. Sannan kuma shi ƙa'ida na zaɓe majority carry the vote, wanda yake da yawan ƙuri'u shi ya ci. Saboda haka a irga, yayin da aka irga babu wani zancen a murɗe ko a wani abu. In dai har ba za a murɗe ba, ba za a yi komai ba, yadda ka samu haka za a irga a baka. Insha Allahu Rabbi a shirye muke, kuma za mu ci, kuma babu abin da zai hana. Sai dai in suka ɗauki wata hanya kuma ta daban, to shi ma wannan hanyar mun shirye mata. Saboda haka in da an yi yanzu ba za mu yadda ba.
To masu iya magana dai sun ce rana ba ta ƙarya, kuma da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin. Sai wani sati a jima da wani sabon shirin. Yanzu amadun wakilan namu da suka hada da Hassan Umar Tambu ke Ibadan, fadan gwamnatin jihar Oyo, sai Babangida Jibrin shi ma da nasa bakin, sai Julie Gresham da ta zai sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman. A yi sauraro lafiya.
Mako guda bayan da Majalisar Alƙalai ta ƙasa ta umarci wasu alƙalai da hukumar EFCC ke zargi da zagon ƙasa ga shari'a, hukumar ta sake gurfanar da wasu guda biyu a gaban kuliya tare da tuhumar su da aikata manyan laifuka, matakin da wasu ke yabawa wasu kuma ke kushewa. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka da ke Lagos, Babangida Jibril, ya yi mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoto da ya aiko mana.
alkalan kuwa sun hada da Justice Elazira Gajiwa da kuma Justice Muhammad Yunus. Dukkanin alkalan guda biyu dai hukumar ta EFCC na cajin su ne da cin amanar ofishin su da kuma neman halatta kudaden haramun bayan sun karba daga wayanda bai dace ba. A inda Justice Muhammad Yunus ake tuhumar sa akan laifuffuka guda hudu, Justice Gajiwa ana tuhumar sa ne da laifuffuka 14. Hukumar ta EFCC ta bayyana cewa tana da shaidu kimanin 33 da za ta gabatar akan wayannan alkalai guda biyu. Daya daga cikin laifukan da ake zargin Justice Muhammad Yunus Nasir da aikatawa dai sun hada da karban wasu kudade, sun zarutun kudi har naira miliyan 1.5 daga hannun wani sanannen lauya mai suna Ricky Tafa, wanda kuma aka shigar da kudin ta asusun alkalin dake bankin UBA, laifin da kuma ya sabawa sashi na 97.3 cikin baka na manyan laifuka na shekara ta 2011 na jihar Lagos. Shi kuwa a bangaren sa alkali Nganjuwa ana zargin sa ne da karban wasu magudan kudade haddala 144 ta asusun bankin sa na Guarantee Trust da nufin yin zagon kasa ga wani shari'a dake gaban sa. Tuni dai yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakunan su game da wayannan matsayi na hukumar ta EFCC da kuma matsayin bangaren majalisar masu shari'a ta kasa. Alhaji Musa Jika na wata kungiya dake fafutukar kare haƙƙin bil'adama ya ce akwai lauje cikin nadi game da matakin na hukumnatin Najeriya akan alƙalan.
Ya kamata shugabannin ƙasar nan su fahimci shi fa magana na shari'a ana yin shi ne akan doka, so saboda haka ya kamata su fahimci cewa dokoki ne ake bi, ba wai abin da meye shugaban ƙasa yake so dan mai mishi dan yi dadi ba, ko menene majalisar ƙasa take so dan mai mata ta ji dadi ba, ko menene EFCC take da bukata mai mata na jin dadi. In ka kalla zaka ga akasarin shari'un da gwamnatin tarayya take kaiwa, akasaru zaka ga bata cin nasara akai saboda rashin kwararan hujjoji da kuma rashin kuma nagartattun lauyoyi waɗanda za su kare ta akan abin da take zargin mutanen da take zargi akai.
Sai dai a bangaren sa wani lauya mai zaman kansa barista Sharif Ahmed Muhammad ya bayyana cewa matakin da majalisar alkalai ta kasa ta dauka na mayar da alkalan akan aikin su ko kadan bai dace ba, domin kuwa a matsayin su na alkale da ake gani da kima a idan jama'a bai kamata a ce an maida su aiki ba, duk kuwa da cewa hukumar ta EFCC a waje daya ya doke ta lokaci kafin ta gama bincike da kuma gabatar da alkalan a kotu. Majalisar alkalai dai kamar da barista Sharif ya shaida min ta wayar tarho na iya kawo nakasu ga irin hukunce-hukuncen da za su zartar a gaban su, domin kuwa zai wuya su yanke hukunci a wasu hukunce-hukunce ko laifuka mai kama da nasu da za iya kawowa a gaban su, lamarin da kuma zai iya kawo reni tsakanin su da lauyoyi ko kuma wayanda ake zargi da aikata wasu laifuka da suka yi kama da na alkalan a nan gaba.
Dan jefi ta yi kuskure, dan jefi din nan ba ta san cewa idan kana alkali ne kana alkalan ya kamata ka gani a kai yawa a cikin jari da jama'a.
Yanzu dai da yake an maida alkalai guda biyu kotu, akwai alamu da ke nuna cewa kuma sauran alkalan nan gaba kadan hukumar ta EFCC za ta sake mai da su gaban kuliya. Babin Yanci from Murai Amurka daga Lagos.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Baku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto ga wata tara, sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifan duka Allah na kaunanku. Wani yana da daki nasa, yayi gado ya kare, yayi mataran ya sanya, kuma yayi katifa nasa, da rani oga canya da ku kafet fa a daki fanda ku jeri na sa sanan wani ba shi da ke so abudu ko Allah na kauna ku Allah na kauna ku shi dai mai fa ku dinkin wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa ngai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah yaji zahiri na ka abin sa shi fa Allah sarki iko dukin da ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abun da tabara ibaka to mara galaka gode mutukan kuma kai butunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikanka su maraya suna canje ne kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga balbonan tasa 68 duka nashi sannan bai bashi da taya to duka Allah na kaura ku to duka Allah na kaura ku bai jama'a sun gane Allah sarki iko wani yayi makaranta malam yayi sakandar malam yayi bidali ya kare yaje hayi da basi ya sauka America na Russia dai mai ilimi ya kai shi sannan wani bashi da biro to duka Allah na kaura ku tunda Allah ya san wancan sannan Allah ya san wannan duka Allah shi yayi ku ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma rigunna sun kai goma sannan wani ba da sirifan duka Allah na kauna ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da rani oga canya da ku kafet fa a daki fanda ku jeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku Allah na kauna ku shi dai mai fa ku dinkin wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa ngai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah yaji zahiri na ka abin sa shi fa Allah sarki iko dukin da ya so bai wasa nake kuma ikon nasa
to madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu mu madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya